Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu rarrabu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama maka tsaye a tashar VOA Africa 102.5, sai kuma gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dal har ma da niyya murya arewa. Ana iya kama mu a koda yaushe akan voahausa.com. Masauraran mu assalamu alaikum, barkamu da safiyar Alhamis 25 ga watan Agusta shekara ta 2016. Ni ne Sarfil Hashim Gumal tare da Ibrahim Kalmasi Garba da masauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanan labarai.
Akalla mutum guda ya mutu sannan wasu 25 sun samu raunuka jiya Laraba a wani harin da aka kai a wata jami'ar Amurka dake Kabul, babban birnin Afghanistan. Sakataren harkokin wajen Amurka Jen Kerry ya jinjina ma kungiyoyin sa kai dake aiki a Najeriya. Sannan mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya ce sai Amurka ta yi nazarin hujjoji kafin ta yanke shawara kan Fethullah Gulen da Pakistan ke son a mika mata shi.
Kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin namu na safiyar nan za ku ji cewa a Kaduna ɗaruruwan mabiya masahabar Shi'a ne suka gudanar da wata zanga-zanga a jiya Laraba na neman gwamnati ta saki shugabansu Sheikh Ibrahim Zakzaki.
Wajib ne a sako malami, ɗauki nauyin ainihin na samar masa lafiya bayan ta'addancin da aka yi mana. Sauran ƴan uwanmu da suke tsare, lazim ne su ma a sako mana su.
A can kasar Ghana kuwa, shugaba Jan Dramani Mahama ya bayar da umarnin a saki wasu mutane guda uku da kotun koli ta ɗaure su na tsawon wata huɗu-huɗu a gidan yari. Ko shugaban na da hurumin yin hakan?
Ka'idar doka ko bayanin doka wato article kenan na 72 sai da ya mika wato majalisar dattijai wato kasar of state shi ne suka ba shi shawara sannan ya yi amfani da hurumin da yake da shi na yi musu afuwa.
Haka kuma muna tafa da shirin domin iyali wanda Grace Alheri Abdu za ta gabatar, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum ga labaran. Akalla mutum guda ya mutu sannan wasu 25 sun samu raunuka jiya Laraba a wani harin da aka kai a wata jami'ar Amurka dake Kabul, babban birnin Afghanistan. Mai magana da yawun ma'aikatar lafiya ta Afghanistan Wahid Majro ya gaya muryar Amurka cewa cikin waɗanda suka samu raunuka har da wani profesa da wasu ɗalibai mata biyu, bai yi ƙarin bayani kan mutanen da suka mutu ɗin ba. An yi imanin cewa ɗalibai da ma'aikata da dama na makale cikin jami'ar bayan da harin wanda aka fara shi da tarwatsa bama-bamai. Harin ko an fara harin ne da misalin ƙarfe 6:30 na yamma a gogon wurin, wanda ya janyo musayar wuta yayin da jami'an tsaro suka mai da martani. Har yanzu ba a san adadin waɗanda suka kai harin ba. Jami'ai sun bayyana harin da mai ɗaura hankali, wato mai ɗaura kai, wani mai magana da yawun ma'aikatar harkokin cikin gidan Afghanistan Sadiq Sadiqi ya gaya muryar Amurka cewa jami'an tsaro na ƙoƙarin ceto waɗanda ke cikin jami'ar. Sojojin Afghanistan na musamman na zagaye da jami'ar. Wani ɗalibi da ke makale cikin jami'ar ya gaya ma kafar labarai ta Reuters ta waya cewa da shi da wasu mutane na makale cikin wani aji, ya ce suna jin ƙarar wutar bindiga daga waje. Shi ko wani ɗalibi da ya tsere, Masud Husaini, ya gaya ma Associated Press cewa shi ma sai da ya makale tare da wasu ɗalibai a wani aji, inda suka tare ƙofar da kujeru da tebura. Ya ce daga bisani sun lallaba sun sulale ta wata boyayyiyar kofar da ke arewacin jami'ar.
Sakataren harkokin wajen Amurka Jen Kerry ya jinjina ma kungiyoyin sa kai da ke aiki a Najeriya saboda himmar da suke bada wajen haɓaka al'ummomin a yaƙi da rashawa da cin hanci da sauran matakan gina ƙasa. Kerry ya gana da wasu wakilan kungiyoyin cin hanci da rashawa da kuma wata tawagar 'yan mata da ke cikin shirin nan na musamman na kimiyya da fasaha da injiniya da kuma lissafi, wanda ake kira STEM a takaice, a ofishin jakadancin Amurka da ke Abuja, babban birnin Najeriya a jiya Laraba. Ƙungiyoyin rajin yaƙi da cin hanci a Najeriya dai sun buƙaci Kerry da ya taimaka ya hanzarta a maido da biliyoyin dalolin da jami'an gwamnatin ƙasar suka wawure. Sun yi imanin cewa kuɗin da aka sacin na bankunan ƙasashen yamma ko kuma wasu kadarorin bankunan a ƙasashe irin su Amurka da Birtaniya da Switzerland da kuma wasu ƙasashen Turai. Kerry ya gaya ma ƙungiyoyin cewa batun ƙwato kadarorin al'amari ne mai wani tsarin da ke da matuƙar wahala, to amma gwamnatin Amurka na da wasu lauyoyi da akantoci da ke aiki aka.
To karfa sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya ce fadar shugaban ƙasar Amurka ta kudura aniyar sauraron duk wata shedar da Turkiya ta iya gabatarwa kafin ta yanke shawara ko za ta mika mata malamin addinin musulunci na mai suna Fethullah Gulen. Gulen dai na zaune ne a jihar Pennsylvania da ke gabashin Amurka, kuma Turkiya na buƙatar a mika mata shi ba tare da ɓata lokaci ba. Tana mai zarginsa da shirye juyin mulkin nan na watan jiya wanda bai nasara ba, zargin da malamin kuma ya ƙaryata. Biden ya gana jiya Laraba da shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan, ya yi ƙoƙarin sanya Erdogan ya sassauto game da nuna rashin haƙurinsa ta wajen bayyana yadda kotunan Amurka kan buƙaci ƙwararren hujjoji kafin a miƙa ma wata ƙasa mutumin da take zargi. Ya ce masu gabatar da ƙara na buƙatar su nuna ma alƙali abubuwan da ka iya zama dalilan aukuwar al'amari, kuma wani sa'in kotunan kan bi a hankali ne. Biden ya yi nuni da yiwuwar a tsige shugaba Barack Obama muddin ya ba da umarnin ta sakeyar wani ɗan ƙasar waje ba tare da cikakken ba'asi ba. Prime Minister Turkiya Binali Yildirim ya ce muddin aka ɓata lokaci wajen ta sakeyar Gulen zuwa Turkiya, to dangantakar Amurka da Turkiya fa za ta yi tsami. Biden ya ce ya fahimci ɓacin ran Turkiyar, ya kuma ƙara da cewa Amurka ba fata wata niyyar kare wani mutumin da ya yi lahani ga wata ƙasa da ke zama ƙawa ga Amurkar.
Jami'ai a ƙasar Italiya sun ce adadin mutanen da suka mutu sanadiyar girgizar ƙasar da aka yi jiya Laraba ya kai aƙalla 159. Cibiyar kare al'umma ta Italiya ta ba da wannan adadin a daren jiya Laraba, wanda ɗori ne akan adadin 124 da aka bayar kafin nan jiya ɗin. Masu ayyukan ceto na ci gaba da ƙwaƙulo baragwazai don neman waɗanda abin ya ritsa da su. Tun farko a jiya Laraba, Prime Minister Matthew Renzi ya yi amfani da jirgi mai saukar ungulu wajen tafiya wuraren da abin ya faru, inda ya gaida masu ayyukan ceton. Renzi kuma ya tattauna da ministan ayyuka da kuma shugaban cibiyar kare al'umma, amma ya ki bayyana ma manema labarai komai, ya ce yanzu ba lokacin magana ba ne. Tun farko Renzi ya ce babu wani iyali ko birni ko garin da za a ki kula da shi. Hukumar nazarin ƙarƙashin ƙasa ta Amurka ta ce ƙarfin girgizar ƙasar ya kai 6.2 na ma'auni, kuma tushen girgizar ƙasar na wani wuri mai nisan kilomita 10 kudu maso gabashin garin Nosiya. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. A jiya Laraba ne ɗaruruwan mabiya mashabar Shi'a suka gudanar da wata zanga-zanga a garin Kaduna, inda suka buƙaci a sako shugabansu da ke ɗaure. Daga Kaduna, Isa Lawal Ikira ya haɗa mana wannan rahoto.
Zai sakin mu ne janaral, dole ne sakin malam.
Amma ka kallar yaki sun faɗa ku sau malam.
Zai sakin mu ne janaral, dole ne sakin malam.
Kalaman wasu daga cikin mabiya mashabar Shi'ar da suka yi zanga-zanga a garin Kaduna kenan, lokacin da suke bayyana wa gwamnati buƙatar ganin an sako shugabansu Sheikh Ibrahim Al-Zazzaki. Malam Kasimu Umar Sokoto na cikin jerin manyan malaman mashabar Shi'ar da suka ja ragamar waɗannan masu zanga-zanga.
Mun fito ne domin nuna rashin yardamu da ci gaba da tsare jagoran mu Malam Ibrahim Yakubu Al-Zazzaki. Allah ya ƙara bashi kariya, musamman saboda irin halin da yake ciki na rashin lafiya, domin likitan da ke jiba malam shi da kansa ya ce yanzu bai iya wani abu. Kiran da muke shi ne ga hukuma, musamman Buhari da yake shi ne shugaban ƙasa kuma shi ne ya rike da malam, ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya saki malam domin ya samu ganin likitocin da suka fi dacewa da lafiyarsa da makamantan wannan ɗin. Wannan shi ne zai sa a samu zaman lafiya, saboda in ka lura cewa duk cikin ababen da ka faruwa a cikin ƙasar nan su kamar ƴan Niger Delta, ga abubuwan da suke amma ana kiran su na cewa a zo a sulhunta, ga ƴan Boko Haram abubuwan da suke da sauransu na makamantansu, amma kowa ya shaida ƴan uwa da al'amuran su cewa bisa ga nizami da tsari suke tafiyar da shi. Sannan kuma a ce kuma har yanzu ba iya jin wata magana guda ba, ka baki ne wanda kai nuna ko da na sani ko kuma jaje ga al'ummar da aka wa kisa ko kuma nuna cewa shi bai da hannu ga wannan al'amari, saboda haka muna kira gare shi cewa shi ne ke da nauyi na dukkanin al'amarin da ya shafi al'amarin su malam, saboda haka gaggauta sakin malam ba tare da wani sharadi ba domin ya samu fuskantar likita.
Zanga-zangan nemo sako shugaban mabiya masabashi a Nigeria Sheikh Ibrahim Azzazakin dai ta dauki dogon sahu a garin Kaduna, inda bayan an kai kokowar birnin garin Kaduna ɗaya daga cikin shugabannin masu zanga-zangar malam Abdulhamid Bello yayi wa magoya bayan zazzakin bayani.
Wajib ne a sako malamin dauki nauyin ainihin na samun masa lafiya bayan ta'addancin da aka yi mana. Sauran yan uwanmu da suke tsare lazim ne su ma a soko mana su, da waɗanda suka ɓoye waɗanda ba mu san inda suka ɓoye su ba. Lallai sako ne wanda ya kamata ya shiga kunnuwansu su zauna su yi nazari su gaggauta ɗaukan ainihin mataki.
To ko me rundunar 'yan sandan jihar Kaduna za ta ce game da wannan zanga-zanga ta 'yan shi'a aƙalla mutum 5,000 a garin Kaduna? ASP Aliyu Usman shine mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Kaduna.
To mu kamar dai yanda ka sani a kowane lokaci a shiga muke domin mu tabbatar da tsaro, mu kuma tabbatar da cewa al'umma an bi doka da oda. To haka zalika yau din ma bamu kasa a gwiwa ba, lokacin da suka fito mun bi su kuma mun yi rakiya da duk gari su, kuma mun kare al'ummar gari da kuma su kansu masu yin wannan zanga-zangar domin kada a samu rashin jituwa ko ɓancewar tsaro a wurin.
Akwai wani matsayi da aka ce da gwamnati ta ɗauka na zanga-zangar lumana ma sai an sanar? An sanar da ku ne?
A'a, ba a sanar da mu ba, amma kuma aiki ne a gare mu, ko da ba a sanar da mu ba mu tabbatar idan irin wannan abin ya taso mu yi bi duk hanyoyin da ya kamata don mu tabbatar an zauna lafiya.
Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa ɗaya. Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya.
A gaida na Ikra. To daga Najeriya kuma sai kasar Ghana, inda shugaban kasar John Dramani Mahama ya bayar da umarnin a saki wasu mutane guda uku da kotun koli ta ɗaure su na tsawon wata huɗu-huɗu a gidan yari. Baba Yakubu Makeri na da ƙarin bayani.
Waɗanda aka ɗaure sun haɗa ne da Salifu Masi da aka fi sani da Mugabe, mai gabatar da shiri akan wata gidan rediyo, da Alistair Nelson da kuma Akugan, dukkaninsu 'yan jam'iyyar NDC ne mai mulki. Daurin da kotun kolin ta yi musu bisa zargin samunsu da laifi rainin kotu ya biyo bayan wata tattaunawa akan shari'a da ke gaban kotun kolin ne da su waɗannan mutane suke yi akan takardun rajistar masu zaɓe, cewa akwai wasu sunaye da ba su cancanci kada ƙuri'a ba a cikin ƙasar Ghana, inda su waɗannan mutane uku na jam'iyyar NDC mai mulki suka nuna goyon bayansu ga hukumar zaɓe, suka aika da barazana ga rayukan alƙalan kotun kolin cewa idan kotun bata ba hukumar zaɓe gaskiya a wannan shari'a ba, to za su biyo su har gida saboda sun san gidajensu. Gadin wannan barazanan ya zo daidai da lokacin da sashen shari'an ƙasar suna dab da fara bukin shekara na tuna kisar gilla da aka yi ma wasu manyan alƙalai guda uku da wani tsohon soji shekaru 30 da suka gabata. Ƙungiyoyin jama'a da jam'iyyun siyasa da ma jam'iyya mai mulki sun fito sun yi tar da wannan kalaman na mutane ukun. Bayan kotun ta gayyace su ta ji ta bakinsu, ta yanke musu hukuncin zaman kaso watanni huɗu-huɗu da kuma taron CD 10,000. Kazalika aka ci gidan rediyon tara. A yayin da wasu suke ganin hukuncin ya yi daidai, jam'iyyar NDC mai mulki tana ganin wannan hukuncin ya yi tsanani, wanda hakan ya sa 'yan jam'iyyar sun yi kira ga shugaban ƙasa da ya yi amfani da iko da kundin mulkin ƙasar ta bashi ya yi musu afuwa. Bayan shugaban ƙasa ya shawarci majalisar dattawa nashi, ya ba da umarni a sake su waɗannan mutane uku bayan wata ɗaya, wanda ya dace da ranar 26 ga wannan watan Agusta. Ko da yake matakin na shugaban ƙasa bai saba wa dokar ƙasa ba, amma dai dimbe 'yan Ghana ne suke ganin wannan abu zai buɗe hanyar rashin da'a, musamman wannan lokacin zaɓe, kuma zai ba da kariya ga 'yan jam'iyya mai mulki su ci karensu ba babbaka. Na tuntubi Ibrahim Irbad, mai fashin baki a kan tsaro da harkar siyasa, kuma jakadan zaman lafiya a zaɓen wannan shekarar, ko ya yake ganin wannan matakin na shugaban ƙasa.
Ina ga wannan tasirin shi in ba sa hankali ba da samu mutane da yawa irin zattutukan da wayancanin ka suka yi, inda mutanen fatin shugaban ƙasa ne za su samu ƙarfin gwiwa su aikata abin da suka ga dama su ci karensu ba babbaka, da riyawa cewa idan sun samu matsala shugaban ƙasa zai cancanci su. So shi wannan a bangaren fannin doka na kasa, shugaban kasa bai taka doka, amma taukiti ko kuwa timing da aka bashi da kuma political siyasa da ke cikin wannan shari'a nan ina ga din samu tasiri kan irin zattutukan da mutane ke, kuma zattutukan da ba su da kyau suke bar mutane suna yunkura su zagi wani ko su yi wani tashin hankali, don sai ta tasiri kan jefa kuri'an da za a yi na watan Disamba.
Imran Abubakar shi ma mai sharhi ne akan harkokin yau da kullum, shi ma ya mun tsokaci yana cewa
ka'idar doka ko bayanin doka wato article kenan na 72 sai da ya miƙa wato majalisar dattijai wato kasar ofis kenan wato su ne suka ba shi shawara, sannan ya yi amfani da aini wato hudumin da yake da shi na yi musu ahuwa.
Ita dai babban jam'iyyar hamayya ta NPP ta nuna cewa za ta riki wannan abu ya zama mata babban makami a yakin neman zaɓen da za ta yi.
Doka na san adin mutane to Allah zaki duniya na komi ka gani in ya baka tsoro wata rana shi za ya baka tausayi kuma komi ne ne ya baka tausayi wata rana shi za ya baka tsoro abin da yasa doka ya ce hakan nan saurata din da rufe ciki na
a gai da baba Yakubu. Har yanzu da ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogon mu ke cewa karfe 1:16 na dare. Ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka don ka hoyi ba ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da.
Samu gyara ku samu da haki bayan almajiri, ni ne ma nake ga Allah ga Ubangiji dan almajiri, uwa ta ba ta kishi ba, uba ne ba kishi ba karatu aka soyayi.
Masu saurari assalamu alaikum, barkanmu da asuba. Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Yau shirin domin iyali zai haska fitila kan tsarin karatun allo, musamman kula da kananan yara da galibi ake rabawa da iyayensu, a miƙa su amana ga malamai waɗanda banda karantar da su suke ɗaukar matsayin iyaye wajen kula da buƙatunsu na yau da kullum da kuma tarbiyyantar da su. Sai dai an fara ƙorafin cewa ana keta hakkin waɗansu almajirai ta fuskoki da dama da ya haɗa da ɓata su. Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuri ya yi nazarin wannan batu ga kuma rahoto da ya haɗa mana.
Batun ɓata yara almajirai da ke karatu a tsangayu da makarantun allo wata babbar matsala ce da ta kunno kai a wasu garuruwa da biranen arewacin Najeriya. A nan Kano matsalar na ci gaba da tsamari, inda ake samun rahotanni da ke cewa wasu ɓata gari na amfani da wasu dabaru su rinjayi hankalin almajirai domin yin baɗala da su. Ko da yake galibin jama'a sun yarda cewa ɓata garin na gudanar da wannan aika-aika kuma akai-akai, sai dai sun gaza wajen fallasa masu wannan ta'ada yadda za a samu zarafin gurfanar da su a gaban shari'a, kamar yadda shugaban kungiyar Child Protection Network Alhaji Muhammad Almashi ke faɗi.
Muna samun rahotanni wanda har yanzu muna bin kadinsu domin mu tabbatar cewa lalle zargin da ake yi na yara almajirai ana ɓata su, walau a makarantun da suke ko a cikin unguwannin da suke ko a gidajen da suke aiki ko kuma wasu wurare daban. Muna da wannan labarin quite all right, amma har yanzu Allah bai sanya mun tabbatar mun bi sai mu ga abin da karshe dai, kamar mutane na jin tsoron su hito su faɗi ga yanda abin yake saboda kila irin nauyin abin. But insha Allah cikin matakan da muka dauka shine mun ƙara ƙaimin jawo ƴan kungiyoyinmu tunda suna cikin angwanni da su suke ko ina, a jawo hankalin jama'a duk inda aka samu irin wannan a sarar da mu.
Barista Bahida Abdullahi Ma'azu da ke zaman shugabar wata kungiyar ceton yara mai suna Rayuwa Development Association ta ce almajirai na da ƴanci kamar kowane ɗan ƙasa, kuma tilas ne al'umma su kiyaye wannan ƴanci da dokar Najeriya ta bai wa kowane almajiri.
Ita dokar ƙasa dama an amita, ba ta ware wane ta ce shi ne wa ko kuma wane ne wa. In dai aka ce doka ce ta ƙasa ta shafi kowane ɗan ƙasa da yake cikinta, saboda haka wannan kundin darajoji ko haƙƙo kuna da kundin tsarin ƙasa ya ware wanda ma ake kiran su fundamental human rights sun hada da almajirai. Wannan kundi ya ware su waɗanda ba ma a taba su, sun riga an ware su ne wasu haƙoƙuna ne na ɗan adam da ba wanda ya isa ya taɓa shi sai da wasu dalilai masu ƙwari. Akwai sashi na 33 da ya ba da dama ka rayu yadda kowa yake rayuwa a daɗin rai, right to life. Akwai sashi na 34 ya baka ƴanci na mutuntaka irin taka ta ɗan adam. Almajirai suna rayuwa amma ba irin tsarin da normal rayuwa ta dace ba, ba su da wannan daraja tasu ta ɗan adam, saboda haka su an riga an shiga cikin zarafin wannan dama tasu, su ma suna da dama a basu. Duk almajiri bai da privacy, baya zaune da iyalinsa, sai dai ya kare a barancan uwar ɗaki da malaminsa. So duk waɗannan damammaki da dama ta bashi, tunaninsu da nazarinsu da kaifin hankalinsu a basu yi amfani, kar a ɓata shi. Sannan suna da dama ta rashin ƙyama, bai kamata a ƙyamaci mutum ba, kuma ƙyaman nan aka ce ko da ta hanyar da aka haifo shi ma tana da nasaba da al'ada da addini, abin ƙyama ne. Misali kamar a ce mutum shege ne, to ba za a kyamace shi ba, amma kyamar da ake wa almajirai ta kai ta kawo.
Sai dai Muhammad Almashi ya baiwa gwamnatin Kano shawara wajen tinkarar wannan matsala.
Ya kamata kowane makarantar allo ko malamin allo, idan za a tabbatar cewa duk yaron da zai zo makaranta yanzu ya zama na uban shi ne, zai kawo shi da kai ne, kuma ya kawo shi da akwatin shi na kaya, ya kawo shi da abincin shi, ya kawo shi da ƴan kuɗin da za a riƙa sai mashi magani in bai lafiya. A bullo da tsari na ɗaukar details, wato ko duka bayanan kowane ɗalibin da aka kawo karatun allo. Wannan zai taimaka ma ita kanta gwamnati kan tsare-tsaren da ake hitowa, waɗanda su waɗannan yaran ba sa cikin lissafin tsarin kasahin abubuwan da ake yi. Amma idan an yi wannan, kaga zai taimaka, kuma zai hana yawan zargin yara da aikata abubuwa waɗanda suke yawo akan titina.
To amma barista Bahida na cewa kowa na da rawar takawa domin kawar da wannan matsala daga cikin al'umma baki daya.
Matsalar mu sai a ce ai shiru, a rufa asiri, kan ma unguwa ta zo ta zama ana nuna ta. To yanzu da ɗaya da biyu ba za ka je unguwa ɗaya ka tsallake ta biyu ba, to a ta ukun ma da matsala. To ta fara yaduwa, ta fara zama matsala. Abin nan an yi a makarantu, makarantun allon nan ane musu, almajiran nan ane musu, su da ake gani ma suna karasbe. To ko da iyayensu sun turo su, aiki ne na jama'a, na al'umma, a haɗu a taimaka, aiwa mai maragata magani kafin ta zo kan mai gata.
Alaran Mamalan Adamu guda ne cikin ɗimbin alarmomi masu karatun allo a cikin birnin Kano da kewaye, yana da almajirai fiye da 100. Ya ce suna da labarin wannan sabon kalubale da ya kunno kai.
Tun lokacin da aka zo makaranta ta, sai na gaya maka dokoki na barko ka zauna lafiya, ba fitina, babu yawon banza, ba taɓa kayan mutane. Wanda haka yasa nake zaune lafiya, lau da yaran nan babu wata hayaniya, babu wata fitina kwatankwaci irin wannan abubuwa. Gaskiya sai dai mu ji a gari, amma ni dai makaranta ta ba wani abu ci ba faruwa.
Duk inda yara suke, gidajen da yara suke mu'amala da mutanen, an san masu gidan da sauran.
Wa mafi aksari damun ka'ida ne, akwai mutanen da suke ba za ma su zo su ce za su kama yaran makaranta ta su yi rinka aikansa ba, sai sun zo sun nemi. To shi sa daga cikin aksari yara duk inda suke zuwa aikace-aikacensu na san inda suke zuwa.
Akar makalla wata matsala akan wannan shi ita ce mutane ba sa ba da haɗin kai na unguwa wurin a ɗauki matakin da ya dace. In aka ga irin ɓatagar irin wannan, suna ƙoƙarin lalata yara ko su lalata, a danƙa su ga hukuma da ta dace.
Ni jama'ar unguwar da nake gaskiya fi sabilillahi ba ni da matsala, kuma suna taimaka min gaskiya fi sabilillahi, saboda zaman lafiya ni da nake da su, suna taimaka mu wajen sa ido wajen yaran nan. Da haka ina kira da ƴan uwana masu almajirai, saboda abin nan aiki kake na Allah, kuma ba wanda zai biya ka sai Ubangiji. Kowanne ta yi ƙara tahi tsaye, daman dai a tsayin ake dai gaskiya. Su rinka samun yi daga cikin ɗalibai manya mataimaka, a rinka taimaka wajen sa ido kan irin wannan abubuwa. Mu dai a makarantunmu na allo, mu ga cewa ta nan ne za mu yi maganin duk wani ɓata gari da zai shigo nan mana makaranta. To kai malami, idan kai ba ka gani ba, to kana da wakilanka na kirki, su za su gani, suna gani kuwa za su gaya maka, za su zuwa shawara ga ta ya za a yi maganin abu.
Wasu almajirai da ne katarin ganin su a kusa da makarantar da suke karatun allo na cewa
Salis
shekar ka nawa a wannan makarantar?
Shekara ta biyu. Gaskiya mun kan ne a inda malamin mu yake ba mu idan za a tashe mu kullun iya jawabi akan banda yau. Tunda lokacin karfe 9 kowa ya dawo makaranta zuwa 11:30 an tashe mu. Karfe 2 an dawo na rana. Idan aka dawo karfe 2 to za a tahi karfe 4 a yi sallah. Masu zuwa karɓo abinci zai su karɓo. Idan karfe 4:30 a dawo a zauna shi 6. Idan aka tahi kuma za a dawo karfe 8 a zo a zauna karatu. Idan aka zo karfe 8 za a tahi karfe 10 kowa zai nemi wajen makwancin sai kwanta.
Ga sunan ka?
Tahir.
Ka ce mala ya hana ku yawo. Me yasa ya hana ku?
Saboda ka aka man.
Sai dai a hannu guda kuma hukumar Hizba ta jihar Kano na cewa tana ɗaukar matakan da suka kamata wajen ƙoƙarin gurfanar da duk waɗanda shaidar lalata almajirai ta tabbata a kansu. Malama Zarau Umar ita ce mataimakiyar babban kwamandan hukumar mai kula da sha'anin mata da yara.
Matakin da muke ɗauka dai duk idan mun kama wanda ya ɓata wani ko daga almajiran ko daga wani almajirin ma muna kaiwa police ne. Inda dama haƙƙinsu ne. Mu babban matakinmu idan mun kawo mu yi muku wa'azi. Mu nuna muku munin wannan abu. Wani tannan sai ka ga Allah ya karyar da zuciyar shi. Wani kuma ya ta musu dai sai mu hada suka police din da aikin su ne dan ba ma wuce haddin mu. Ya inda aka tsayar da mu nan muke tsaya.
Ina dan mala dan magajin mala barara barara dan malan almajiri zunzu ne da yaji motsin zaba sai birni da kunne da bora kawo mai da bada kawo mai da ba mu zara kawo mai da bada mu kawo mai.
Allah taimaki almajiri lawali. Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, da kuma Tibahiro Dodo ne da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne duniya.
A gai da Gires, kafin mu kai shirinmu na ƙarshe, bari mu koma ga Ibrahim ba mu takaitattun labaran duniya.
To, a takaice, akalla mutum guda ya mutu sannan wasu 25 sun samu raunuka jiya Laraba a wani harin da aka kai a wata jami'ar Amurka da ke Kabul babban birnin Afghanistan. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya jinjina ma ƙungiyoyin sa kai da ke aiki a Najeriya. Mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya ce sai Amurka ta yi nazarin hujjoji kafin ta yanke shawara kan Fethullah Gulen da Pakistan ke son a miƙa mata shi. Jami'ai a ƙasar Italiya sun ce adadin mutanen da suka mutu sanadiyar girgizar ƙasar da aka yi jiya Laraba zai kai aƙalla 159. Cibiyar kare al'umma ta Italiya ta ce wato ita ce ta ba da wannan adadin da daren jiya Laraba. Wanda ɗori ne kan adadin 124 da aka bayar kafin nan a jiya ɗin. Masu ayyukan ceto na ci gaba da ƙwaƙulo ɓaraguzai don neman waɗanda abin ya rutsa da su. Tun da farko a jiya Larabar, Firaminista Matteo Renzi ya yi amfani da jirgi mai saukar ungulu wajen tafiya wuraren da abin ya faru, inda ya gaida masu ayyukan ceton. Renzi ya kuma tattauna da ministan ayyuka da kuma shugaban cibiyar kare al'ummar. Amma ya iya bayyana ma manema labarai komai. Ya ce yanzu ba lokaci magana ba ne. Tun da farko Renzi ya ce babu wani iyali ko birni ko garin da ba za a kula da shi ba. Hukumar nazarin ƙarƙashin ƙasa ta Amurka ta ce ƙarfin girgizar ƙasar ya kai 6.2 a ma'auni, kuma tushen girgizar ƙasar na wani wuri ne mai nisan kilomita 10 kudu maso gabashin Nosiya.
To madalla, kafin mu yi sallama muna taya Alhaji Muhammad ɗan jinjirin murnar ɗaurin auren ƴarsa Maryam Muhammad da angonta Abubakar Ibrahim baban Hajiya, wanda za a ɗaura ranar Lahadi 28 ga wannan wata a ƙofar gidan Alhaji Tanku mai rago a Agege, Legas. A nan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Tibahiro Diodo ne wanda ya haɗa shirin da ba da umarni, da ma injiniyan mu na yau Jimi. Ni Sarfi da Hashin Gumi ke cewa sai mun sake haɗuwa in anjima. Salamu alaikum.